sauraron Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma miki eskerce tare da Zarau Fage sauran abokan aiki kike farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba ko daga watan Nuwamba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da zama cikin yanayi na rashin tabbas dangane da wanda ya lashe zaben shugaban Amurka yayin da bangarorin ƴan Democrat da na Republican ke jani'in jakan zaben.
Yanzu a tsakiyar yinin yau Laraba, Trump ne a gaba a jihar Georgia da Pennsylvania yayin da Biden ke gaba a sauran jihohin hudu sai dai ba samu tabbacin wanda ya lashe waɗannan jihohi ba.
Kada a tafi da ƙarin bayani nan gaba za kuma ku ji cewa a yayin da ake dafan sakamakon zaben shugaban ƙasar ta Amurka wasu 'yan nahiyar Afirka na kira da ɓangarorin biyu da su kai zuciya nesa ko menene dalilin wannan kira?
Wannan rikici na Amurka da zaɓe ya tabbata kuma muna cikin hatsari. Kira da nake musu wanda ke suke yi da tashin hankali bai da kyau. Zaɓe ne aka yi shi wanda ya ci a bashi iko.
Ga kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Ghana, amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Har yanzu akwai shakku game da wanda ya lashe zaben shugaban Amurka a yau Laraba sakamakon ya dogara ne akan wasu jihohi kalilan inda aka samu ambaliyar akwatunan ƙuri'u da aka aika ta akwatin gidan waya saboda annobar coronavirus wanda har yanzu ba a kidaya ta ba. Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayyarsa na Democrat wato Joe Biden dukkansu sun ci jihohin da ake sa ran za su yi nasara a kokarin su na samun rinjaye a kwalejin zaɓe da ke tantance wanda ya lashe shugabancin ƙasar a tsarin demokradiyya a kaikaice. Duk da rashin tabbas, Trump ya bayyana a gaban kyamarori a fadar White House da safiyar yau Laraba cewa ya yi ibani ya yi nasara kuma ya ce zai je kotun koli don ƙoƙarin dakatar da ƙidaya ƙuri'u. Trump ya ce wannan babbar dafara ce ga al'ummarmu, ya ƙara da cewa kamar yadda na sani tuni na yi nasara. Gangamin yakin neman zaben Biden ya ce ikirarin da shugaba Trump ya yi na cewa zai rufe kidayar ƙuri'un a matsayin abin da bai kamata ba kuma mataki ne na kwacewa Amurkawa haƙoƙinsu na zaben da suka yi kafin ranar kaɗe ƙuri'a. Jami'an tsaro da na leƙen asirin Amurka sun yi ikirarin samun nasara a zaɓukan ƙasar baki ɗaya da aka gudanar a jiya Talata, inda suka tabbatarwa masu jefa ƙuri'a cewa sun kare dukkanin hare-hare kan kayayyakin kaɗa ƙuri'a yayin da suke ci gaba da zama cikin shirin yiwuwar samun masu kutsayi da bayanan ƙarya daga ƙasashen waje. Wannan bayanin ya fito ne daga shugaban adana rumbun bayanai na Amurka General Paul Nakasan, wanda ya ce kokarin kutse a zaɓukan ya gamu da cikas kafin a yi wata ɓarna. Nakasan, wanda shi ma darakta ne a hukumar tsaron ƙasa, ya ce ina da yakinin ayyukan da muka yi akan abokan gaba a cikin makonni da watannin da suka gabata. Mun tabbatar ba za mu samu katsalandan a zaɓukanmu ba a sanarwar da aka fitar a yammacin jiya Talata. Ya ƙara da cewa idan aka zo maganar masu barazana ga tsarin demokradiyyarmu, mu ma a shirye nake mu katse duk wata barazana. Yana mai cewa duk wani yunkuri da za a yi nan gaba zai gamu da irin wannan mataki. Jami'an tsaro na zaɓe tare da na hukumar tsaro ta rumbun adana bayanai na hukumar ta Cyber Security and Infrastructure Security Agency wato CISA sun sake tabbatar da kalaman na kasan a cikin jerin rahotanni ga manema labarai. Suna masu cewa tsawon shekaru da watanni ni da aka kwashi ana shiri ta sa kwalliya ta biya kudin sabulu. A hukumance, Amurka ta fice daga yarjejeniyar Paris a yau Laraba, ƙasa ta farko da ta fice daga yarjejeniyar sauyin yanayi a duniya yayin da take jiran sakamakon ƙarshe na zaben shugaban ƙasa da aka yi. Matakin ya zo ne shekaru uku bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai fice daga yarjejeniyar da aka kullata domin yaƙi da sauyin yanayi. Kusan ƙasashe 200 ne suka ci gaba da mutunta wannan yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2015 wacce ke da burin hana ƙaruwar zafin duniya da maki biyu na ma'aunin digiri na Celsius. kafin hayaƙin da masana'antu ke fitarwa. Masana kimiyya sun yi hasashen cewa idan yanayin zafi ya karu da sama da digiri 2 na ma'aunin Celsius, hakan zai haifar da mummunar barna ga duniya ta hanyoyin tumbatsar teku da matsanantan guguwa da kuma tsananin ambaliyar ruwa da fari. Kokarin na ƙasa da ƙasa don kula da dumamar yanayi zai yi wahalar cimmawa ba tare da sa hannun Amurka ba, ƙasa ta biyu mafi girma a duniya mai fitar da gurɓatacciyar iska ta carbon dioxide da sauran iskar gas mai zafi. Gwamnatin Trump ta sha tallafawa masana'antun da ke samar da mai yayin da ta yi watsi da matakan da hukumomin tarayya suka gindaya don rage fitar da hayaki, lamarin da ya bar jahohi da birane da wuraren kasuwanci su ɗauki nasu matakan yaki da matsalar ta sauyin yanayi. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce an cafke wani ɗan Koriya ta Arewa bayan da ya tsallaka kan iyakar mai ɗauke da sojojin tsaro wacce ta raba kan iyakokin ƙasashen biyu. Manyan hafsoshin ƙasar sun fitar da wata sanarwa da ke cewa an gano mutumin da kayan aikin sa ido a daren jiya Talata bayan da ya ketare yankin gabashin kan iyakar, lamarin da ya sa sojojin suka kunna jiniyar gargaɗin yaƙi da kutse. An kama mutumin da ba a san ko waye ba sa'o'i bayan bincike mai yawa. Rundunar sojin ta ce za ta fara bincike kan lamarin ciki har da ko mutumin na da niyyar sauya sheƙani.
A gaida Zarawa Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, har yanzu ana ci gaba da zama cikin yanayi na rashin tabbas dangane da wanda ya lashe zaben shugaban Amurka, yayin da makomar sakamakon zaben ta rataya akan wasu ƴan jihohi da suke da dumbin kur'un da aka kada ta gidan waya sanadiyar annobar coronavirus, waɗanda rahotanni suke cewa ana kan kidayen su. Ga Mahmud Lalo dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya hada mana.
Shugaban Amurka Donald Trump da abokin hamayya sa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun yi nasarar lashe jihohin da tuntuni aka yi tsammanin su za su lashe a kokarin da suke yi na tara kuri'u na musamman da ake kira Electoral College, waɗanda su za su tantance wanda zai ɗare karagar mulki a fadar gwamnatin Amurka ta White House. To sai dai har yanzu sakamakon wasu jihohi da dama, waɗanda suka hada da Georgia da Pennsylvania da ke gabashin Amurka da Michigan da Wisconsin da ke tsakiyar yammacin ƙasar, sannan sai Arizona da Nevada da ke yammacin Amurka ba su kammalu ba, yayin da jami'an zaɓe suka kidaye miliyoyin ƙuri'u waɗanda wasu daga cikinsu a jiya Talata aka kada, yayin da wasu da dama kuma aka jefa su tun a makonnin da suka gabata. Ya zuwa tsakiyar yinin yau Laraba, Trump ne a gaba a jihar Georgia da Pennsylvania, yayin da Biden ke gaba a sauran jihohin hudu, sai dai ba a samu tabbacin wanda ya lashe waɗannan jihohi ba. Yayin da ake ci gaba da kidaye ƙuri'un da aka aiko su ta gidan waya, waɗanda suka fito daga wasu yankunan da ƴan Democrat ke da goyon baya. Gangamin yakin neman zaben Biden ya yi wuf, ya ce Joe Biden na kan hanyarsa ta lashe zaben. Yayin kuma da ke ganiyar kidayar da safiyar yau Laraba, shugaba Trump ya bayyana a gaban magoya bayansa a fadar White House yana mai cewa ya lashe zaben, ya kuma ce zai garzaya kotun kolin kasar domin neman a dakatar da zaben, duk da cewa sau'in da suka gabata aka rufe rumfunan kada kuri'a kuma tuni jami'an zaɓe suka tukufa wajen kidaya. A cewar Trump, wannan babban rufa'i da aka yi wa kasanmu, yana mai cewa iya sani na riga na lashe zaɓe. Duk a ranar ta yau Laraba, campaign manager Biden Jennifer O'Malley-Dillon ta shiga shafin Twitter ta wallafa cewa idan Trump ya samu biyan bukata aka dakatar da kidaye ƙuri'un a yanzu, ya zama Joe Biden ne shugaban Amurka na gaba. Sai dai a wani martani da ya mayar, shugaban gangamin yakin neman zaben Trump Bill Stephen ya ce idan muka kidaye ƙuri'un da aka kada bisa ka'ida, muna da tabbacin cewa shugaba Trump ne zai lashe wannan zaɓe. Ya kuma ƙara da cewa duk kafin yaɗa labarin da ta ce Biden ne ya lashe zaben Arizona sun tafka babban kuskure, kuma a ƙarshe Trump ne zai lashe jihar da ƙuri'u 30,000. Zuwa lokacin hada wannan rahoto, miliyoyin Amurkawa sun zura ido suna kallon yadda wannan lamari zai kaya.
Taga da Mahmud Lalo, a yayin da ake dakon sakamakon zaben shugaban kasar Amurka, wasu 'yan kasar Niger sun fara jan hankulan magoya bayan Donald Trump da na Joe Biden da su kai zuciya nesa don kaucewa barkewar makamantan rigingimin da aka saba gani a kasashen Afrika a irin wannan lokaci na jiran sakamakon zaɓe. Wakilin murya Amurka a birnin Yamai, Sulemu Minu Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanayin zaman ɗarɗarɗin da wasu rahotanni ke cewa an shiga a wasu sassan ƙasar Amurka a yayin da ake jiran jin yadda za ta kaya a fafatawar da aka yi a tsakanin Donald Trump na jam'iyyar Republican da Joe Biden na jam'iyyar Democrat yasa masu bin diddigin wannan zaɓe a nan Niger so makilan magoya bayan waɗannan 'yan takara su yi karatun tanisu. Editan jaridar Levanaman Musa Aksar na da irin wannan ra'ayi.
In kun duba a cikin wannan campaign da ake yi mun ga wani abu da ba taba gani ba yadda ake gani Afrika nan to an fara kai shi can kasar demokrasiya Amerika to abu yana ba mu tsoro an hudo sakamakon da bai ma su bangaren Trump ba ko bangaren Biden a samu wani tashin hankali to ubangiji Allah ya sa su Amerikawa hankalinsu ya kwanta ka ai wani zanga-zanga.
Barkewar hatsaniya mai nasaba da wannan zaɓe wani abu ne da ake ganin sa a matsayin mugun misali daga ƙasar Amurka. Saboda haka ya zama wajibi Amurkawa su rungume ƙaddara ta yadda ƙasashen Afirka za su ci gaba da koyi daga ƙasar da ake yi wa kallon babbar demokradiyyar duniya. In ji wani ɗan jarida mai zaman kansa Tsahiru Isuhu.
Wanga abu ba abun ƙwarai ba ne ga demokrasiyyar ƙasashen Afirka saboda demokrasiyya muna ji tana cikin hatsari. Ana Afirka dai wannan rikici na Amurka da zaɓe ya tabbata to muna cikin hatsari kira da nake musu nake suke yi da tashin hankali bai da kyau zaɓe ne aka yi shi wanda ya ci a bashi iko
tuni dai wasu suka fara tunani akan abubuwan da suke fatan ganin wanda ya lashe wannan zaɓe ya maida hankali akan su suna masu cewa ko Trump ko Biden buƙatar su su gani a ƙas.
Sunana dai Salamatu mai daji ina nan a Niger abinda nake fata ga dukkan wanda ya samu mu ɗan nahiyar Afirka a ba mu muhimmanci mu musamman ma mata baka ce haraji ɗan Afirka ce ɗan Amerika ce ta ko ina ce a fata ƴancin ta yana da kyau a ce mata an azamu wani matsayi kuma ga wanda Allah ya ba a kula da kamar a ce wannan baki ne wannan fari ne abu ne wanda ba ya sa ƙasa ta ci gaba kenan yana da kyau a ce dukkan wanda ya ci ya maido da shi wannan kwanciyar hankali da zama lafiya tsakanin fararen fata da bakakin fata.
Yanzu dai duk inda mutum ya zagaya a nan birnin ya mai cibiyar gwamnatin jamhuriyar Niger hirar wannan zaɓe na Amurka ne ke kan gaban batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin jama'a. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
An gaishe ka Sule Mumuni Barma masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar tambayar da rahoto na musamman.
Sana'ar dabbobi tsuntsaye da kayan gwari sana'a ce da 'yan arewacin Najeriya suka runguma tun shekaru aru-aru inda suke safarar dabbobin tsuntsaye da kayan gwari zuwa kudancin Najeriya. Na ziyarci wasu kasuwanni inda ake sauke waɗannan kayayyaki don jin yadda ake sayar da kayayyakin kuɗi hannu ne ko bashi inda na tattauna da wasu masu wannan sana'a.
Alhaji Ali Guntan Gida sai da akuya da rago a Ibadan kasuwar na ta daidai da ake so
kuɗi hannu ko bashi
ana sai suwa kuɗi hannu ana sai suwa bashi.
To wani ya hiya
bashi
saboda me
saboda in kace kuɗi sai da dabba a kuɗin ta sai ta ba a samu komai kuɗi hannu dabba ba ta kai kuɗin ta
to wani lokaci ka fara sai da bashi
to yanzu an kai shekara 15 a sai da akwai bashi
to wani bashi bai lakewa kuwa
yana lakewa dole ai hankuri a sai suwa
to ku waɗanda kuke sai da wannan bashi suna sai da muku kayayyakin su bashi kamar manja agwaluma da katako
agwaluma ana sai shi ta bashi katako ana sai sai bashi
kai ka taba sayan bashi
ni ba taba sayan katako bashi ba ko agwaluma amma naga ana sai suwa bashi Hausawa yaraba ka sai musu bashi
kamar idan ka sai da bashin akuya ko rago suna kai kamar kwana nawa ko wata nawa kan har a biya ka
a suna kai kwana uku hudu biyar sannan su biya
kun ba matsala
a ba matsala wasu insha Allah.
Abdullahi Suleiman sana'a ta sai da rago to muna sayarwa bashi muna sayarwa cash
wato kudi hannu kenan
insha Allah.
Wani irin rago haki sai da bashi karami ko babba?
Mukan sai da karami kuma mukan sai da babba a bashi in ka dauro
daurowa kamar yaya
daurowa musamman wanda zai zo ya nuna ma cewa lalle karshen ta musamman kuma ya samu kudin nan mai ne sai ai kaman sati dai ko sati biyu kaga ba za ka hana shi ba to sai ya kasance abun ba ya sa'a ba a share wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku ma ya kasance bai biya ba dai
ka taba sai da mu wani bashi wanda bai kawo ma kuɗi ba
na ba sai da wanda yake musamman daga sati biyu aka share wajen wata shida zuwa wata bakwai ba a biya ne ba sai da nibbi hanyoyi to da nibbi hanyoyin nan shine na samu kuɗin nan kacar
yanzu kana kuma sai da mu wani bashi
amintacce zan sai da mai bashi
sunan Muhammad Awal Tahir Albasa nan sai da bashi
zuma sai da bashi
saboda idan sanin kaga mun ga kake tare da shi kowa lokaci to dole ba za ka ce ba ka sama da bashi ba amma duk mai shigowa haka ya sama ba sai da bashi
idan mutum ya zo sayan bashi yana dan ajiye wani abu kasa koko dai ana bashi ne kamar yanda akuya ta dauki san samun cediya
za a kenan sai mutum ya zo zai ba da koko ya dauka amma yanzu a mafi karanci sai aje bisa uku sana bashi bashi
bashin ka ta balake ya ga wani customer mace ko namiji
so nawa aiki ba yawa ma yanzu zan ga maka bani da nake bi sai sai motoci
me yasa ba ku daina sai da bashi ku sai da kuɗi hannu
idan mun ga kaya yawa gaban mu faranta haka kasa za ta ta lalace ga mu sai da bashi mu jira kuɗin ya face muna ganta tana cayewa
sunana Abubakar Garba Karayi ina sai da tumatur da tattasai da tarugu da sauran kayan miya dai gaba anan kasuwar sasa ibada majority sai da kayan mu muna sayarwa ne kuɗi hannu amma ya danganta da yadda kake da customer ka idan kana da customer na amana zai iya zuwa ya baka kuɗin yau ya dauki wani ya tafi sai wata rana kuma ya ƙara dawo maka da kuɗin ka kuma bashi bashi muna sai da bashi sosai gaskiya domin akwai wani dan uwana ma a jiya da ya sauke kaya gaba ɗaya kayan nan na motar gaba ɗaya bashi ya bada shi sai a yau da safen nan aka kawo mai kuɗin solo biyu a cikin wannan kayan gaba ɗaya
kamar solo nawa ya sai zuwa bashi
solo ya kai guda 60 a cikin motar
kuɗin su ya kai nawa
kowanne an sai da shi akan 10,018 amma duk a bashi suka kwashe shi
kamar tsawon wani lokaci ne za a yi kafin a biya wannan bashin
to ya danganta wata in ta dauka in ta tafi shikenan sai dai ta dawo maka da magana cewar baba ta tar mutu ko uwarta ta mutu ta yi bikin mutuwa da kuɗin sai dai dole ka biya ta a hankali wata ta baka wata kuma dole ka yi asarar su
to wannan sai da bashi ba ka ganin yana lalata jari
tabbas ana samun nakasu shine kaya dole ka tura mai kuɗin sai dai ka je ka sai da wata kadarar taka a matsayin ka na dillali ka tura mai kuɗin shi domin shi bai san wannan bashi ba
sunana Alhaji Sama'ila mai kuɗi kasuwar sasa ibada ni mai sana'ata ne ta tasai tumatur da tarugu da sauran abubuwan da ake sarwa a kasuwar sasa za ka sai da bashi kuma za ka sai da kuɗi a hannu amma bashin na abin da yasa ake sai da bashi ya danganci yawan kayan da kake saukewa idan kana sauke kayan sosai sosai dole ka samu kwastomomi iri iri za ka samu na gari za ka samu na banza to a cikin nagarin nan da na banzan dole dole da yake ka kiyo danya da su sai ka ba da bashi ka a cikin bashin da za ka bayar zai baka daman yanda kayan nan yake da yawa ka dan rarrake su
ka taba sai da wani bashin da ya lake
guda nawa ma ko a halin yanzu akwai bashi cikin da nake ya fi miliyan 6
to ya za ka yi da waɗannan kwastomomi
to wayannan kwastomomi ya zan yi da su tunda koda ka kisa yau wasu ne za su sake zuwa gobe kuma ka sake sai da bashin akwai matar da za ta zo da ce guda 50 take so ta ba ka kuɗin guda 5 guda 45 din nan dole zai gabi ta karyanta ma in ma ka sai mata wata ta yi sati wata ta kwana 5 wata kuma ba za ka ganta ba sai illa ma sha Allah
sunana Abubakar Kamai ni mai sana'a kamiya ne tumatur tattasai tarugu alan sasa market Allah sai wa bashi amma aka sani kuɗi hannu ake sai da shi ba bashi ba
to da bashin da kuɗi hannu wani ya fi yawa ana ku gefe
ni a nawa bangare kuɗi hannu ya fi yawa
kamar kana sai da kamar buhu 50-20-30 duk kuɗi hannu
sama da haka ma yana sayarwa kuɗi hannu yana da kaya kusan 120 wanda ni sabkewa a dai har yanzu dai ban ba da bashin ko solo daya ba
me yasa baka raja'a wajen ba da bashi ba
eh ana ba da bashi in kama kana da kwastomomi na amana wanda suka yan sun doka za su kawo ma kuɗin ka
sunana Alhaji Usman Idris Yaku chairman Sasa Market Trader Association a kasuwar kayan gwari fata mu kamar inda kai bayani yawanci ne ba yawanci ba saboda yanayin inda kasa ta shiga ne ta haifar da ake bada bayi can baya masu sayan kayan nan namu in za su zo da kuɗi ne ba su kirga ba sai sun zo a yi cinikin kaya da su a kirga kuɗin da suka sai kayan nan a ɗebe abin da suka saya saura su koma da su gida
kana nan halin al'amarin yau da gobe ne ya kawo kuna bada bashi
shine ya haifar da haka
akwai wasu matakai ko matakin da kuka dauka domin ganin cewa kun kashe wannan bashi
akwai matakai da muka dauka wanda muna ganin insha Allah za su kawo mana sauki hanyoyin da muka dauka akan cewa duk wacce za a ba bayi sai an san gidanta kuma an san yagon take zai daka
amma bashin bai kasuwa kenan
ayo ai shi kai bayin ana ba da shi ne akan wasu dalilai dalilan da suka sa masu ainihin dalalan mu suke ba da bayin nan dan ci gaban masu kawo musu kaya ne saboda cinikin bayin nan za a iya sai da guda 50 din nan ko guda 100 farayi daya amma mun dau matakai wanda za mu magance inda kudaden za su dinga makalewa
sunana Mika'ilu Haruna dan madamin sasa fight chairman ya albasa kiyan muna sai da albasa bashi wayancin ta ma duka bashi yafi karfi da kudi hannu saboda kana iya sauke buhu 100 a doke su guda 80 baka samu kudin 20 a hannunka ba haka muke ba wannan dai iska bashi dai Allah yake dawo muna da shiya fadan wani ya doka zuciya biyu wani ya doka zuciya daya to muke fatan wanda ya doka zuciya biyu Allah ya canza zuciyar shi mai suwa daya in ma akwai yadda za a yi a kashe bashi to Allah ya taimake mu a kashe bashi
kamar waɗannan kwastomomi naku kun san gidajen su ko wurin zaman su
kiya ko da biyar bangaren nan da suke mutanen kasa fararar guda ba su bude baki su ce sun san gidajen su sai su ce sun san wurin da suke kasuwanci bare mu da muke baki mun zo ne kai tsaye muna sai da kan nan gaskiya sai wanda Allah yayi
ana kira na Alhaji Yakubu Dangwari ni ne chairman na yan kaji anan sasa Ibadan
sana'a ku ta kaji tan tabara da zabo da sauran su tsuntsaye shin bashi ne ko kudi hannu?
To bashi ya yawa. In mutum yace kudi hannu yake jira, abin suna dadewa gare shi bai sayar ba.
Yanzu kamar motar kaji, agwagi, zabi ko tantabara, dukkan su an aka kawo bashi ake saida.
Eh aka kawo su to lalle daga cikin kashi 10 kashi 1 ne za a samu kudi. Duk bashi ne.
Dan mutum yace yana son agwagi guda 50, kaza guda 100, tantabara guda 30, zabi guda 50. Duk ana isa da mishi bashi.
An mun san wurin sayarwa kamar ana sayan ma bashi.
Kun taba samun matsala game da wani da ya sayi kaji, zabi ko agwagi?
Matsalar da ake samu wani yana saye shago ne ne ka sani baka san gida ne ba. In ya zo ya sayar da abin, ya ga babu kudi to ba sai ka iske shago ba. Baka san da ya tahi daga nan ya koma wani wuri.
To kamar a ce dawo shi ko talatalo fa.
Dawo shi talatalo wannan tunda ba na ci ne ba muna iya mu ci ba mu sayan ma bashi.
Kun ga ya isa na. Ciya man na kar shanu ibada. A sa na koyi muke da shi ta bashi. Ba mu abin da ke sai da bashi abin da ke sani.
Saboda ni.
To saboda mu ko da muka zo haka muka iske ta ko da muka shiga wannan aiki haka muka iske sani ana sai shi ta bashi. Shekaru da yawa haka muka iske rai. Ko da muka fara aikin sani mu haka muka iske rai shi ta bashi.
To mahauta kuke sai da mu bashi ko ko har da masu bukatu kamar masu yin suna da bukukuwa.
A'a mai buki ba mu sai sai mai bashi. Mahauta dai muka sai sai bashi. Su ga dai mu ga dai su aiki. Su muke sai sai bashi.
Su mahautan nan ba su zuwa da kuɗi ne.
Ba su zuwa da kuɗi. Idan ma zuwa dan kuɗi kalilan da cikin su. Saboda haka sun ka iske su ma.
Anya ko ba samun matsala game da sai da shanu bashi.
Ana samun matsala mai dimbe yawa a ciki. Sosai yadda aka dan ma ya hira ga da ba ma akwai bashi. Akwai matsaloli a ciki. Idan mutum na iya cin kuɗaɗe waɗanda har na huce ka'ida.
To ana harka da shi ko in ya ci kuɗi.
To ana dawowa lokaci a yi sulhu a jara. A cikin wani sai sai mai na biya kaɗan kaɗan. Wani ya ɗi da biya ya ɗauki wani. Wani kuma shi kenan dai wani yadda ya tahin ne. Haka abin yake kasance a koda yaushe.
Kun taɓa ɗaukar wani mataki domin ganin cewa hana sai da shanu bashi.
Kwarai akwai lokaci da an kai yunkuri cewa da a daina sai da bashi saniya. Mu mun ba da izini ciyar da lalle duk wanda yake sai da saniya da ya sai da bashi. Amma su kuma abin da ya kama da matsayin mu shugabannin kansu an kace sai mu musa doka mu ce kada ko wanda sai da bashi mun kace a'a sai yiwa a ce shugaba shi ya hana a sai da bashi babu zai ai domin ka sai da sanka shugaba mai da labari da ka sau ka sau ka sai sama in kace ba ka sai da bashi babu shugaba zai saka sai da bashi in kace ka sai da bashi babu shugaba ka ci domin ka sai da bashi saboda haka mun ka zauna da su mun ka nuna musu cewa in za su sai da bashi sai da wanda bai iya sai su a nemi kuɗi hannu sai da amma a sa doka a ce shugaba shi ne ya sa to shugaba Najeriya sai a so bashi da kanta akwai bashi da ake na kasashe da kasa da kasa kuma shirya musulunci ta yanzu da bashi shirya kursi ta yanzu da sai da bashi to ya za a kai shugaba don Allah baka wani matsayi ka ce wai kowa kai mai iko kan duke shi ka ce mai sai da bashi sai dai kai mai hukunci ne sai da bashi zaka hukunta shi ina kake da wannan matsayi
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to madalla a gaishe ka Hassan Umar Tambuwal
Wasanni a takaice.
Hukumar
wannan kafar kasar Ghana BFA a takaice na farin cikin sanar da cewa za ta kaddamar da kakan kwallon kafar shekara ta 2020-2021 a ranar Alhamis 5 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 a studion din Max TV, inda za a gabatar da wannan shiri kyauta wa kowa da karfe 6 na yamma, in ji wani jami'i na hukumar ta kwallon kafar kasar Ghana yau.
Ana sa ran filin wasan kwallon kafar Cape Coast zai aminci magoya baya 500 yayin karawa na fidda gwani fafatakan shiga gasar cin kofin Afirka na kasa da kasa da Ghana za ta yi da kasar Sudan. Wannan fili dake daukan mutum 15,000 da ana sa ran zai dauki magoya baya ne guda 500 kawai a matsayin matakai na kiyaye yaduwar cutar coronavirus da hukumomi suka gindaya. Gabanin da ya haka sai da shugaban kasa Nana Addo Dankwa ya bayar da umarni yayin soma wasannin kwallon kafa a nan kasar bayan cutar COVID-19 ta sa an dakatar da wasan. Yace kashi 25 na ƴan kallo koron ake sa ran su kalli wasanni, amma umurni daga National Sports Authority da kuma rukunin na ƴantuna da hatsira na COVID-19 su mai da hankali na tabbatar da kariya na magoyan bayan ƴan wasa a wannan ranar wasa din. Lagos City wacce club ne na Premier League din kasar Ghana ta samu shahara idanuwan duniya bayan ta kullar jejeniya da Asamoah Gyana ya taka leader a wasannin cikin gida. Club din na Premier League Ghana ta dauki dan wasan mashekaru 34 a cikin wani cinikin da ya jawo hankalin duniya akan ita wannan club mai arziki. Wannan hubbasa ya bari klaban din na Ghana ya shiga taswirar duniya yayin da ta jawo hankali zuwa gare ta. Dan wasan gaban kasar Ghana Andre Ayew ya samar wa Swansea maki yayin da ta kara da Brentford a gasan zakaru na daren talata. Wannan golar na biyar na Ayew a kakar bana ya tabbatar da Swansea sun ji ta kasance babu wanda ya lallasa ta akan hanya zuwa matsayi na zakaru shekarar nan yayin da suka yi kunnin doki da Brentford. Da wannan kuma muka iso karshen labarin wasannin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai.
Har yanzu akwai shakku game da wanda ya lashe zaben shugaban Amurka a yau Laraba, sakamakon ya dogara ne akan wasu jihohi kalilan inda aka samu ambaliyar akwatunan ƙuri'u da aka aika ta akwatin gidan waya saboda annobar coronavirus wanda har yanzu ba a kidaya ta ba. Jami'an tsaro da na leken asirin Amurka sun yi ikirarin samun nasara a zabukan kasar baki daya da aka gudanar a jiya Talata, inda suka tabbatar wa masu jefa ƙuri'a cewa sun kare dukkanin hare-hare kan kayayyakin kada ƙuri'a yayin da suke ci gaba da zama cikin shirin yiwuwar samun masu kutsayi da bayanan ƙarya daga kasashen waje. A hukumance, Amurka ta fice daga yarjejeniyar Paris a yau Laraba, kasa ta farko da ta fice daga yarjejeniyar sauyin yanayi a duniya yayin da take jiran sakamakon karshe na zaben shugaban kasa da aka yi. Matakin ya zo ne shekaru uku bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai fice daga yarjejeniyar da aka kullata domin yaƙi da sauyin yanayi.
Kafin mu yi sallama da ku, ga sakon ta'aziyya ga ƴan uwa da abokan arzikin marigayi Alhaji Idris Buba Marwa, wanda Allah ya masa cikawa ranar Talata. Da fatan Allah ya ji kansa da rahama. Amin. To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kun gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zarawa Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da editan yau Mahmud Lalo, sai Julie Levert Gresham da ta haɗa shirin, da kuma injiniyan mu ta yanzu ni ce taku. Ke ekero, mungkin aku patang aku hairi. Upan lafiyah, maaf salam.